بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Lahadi, wanda yau 19 ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447, wanda kuma ya dace da 8 ga watan 3 miladiya 2026. Muna cikin suratul Rahman, suratul Waqi'a, wanda ita ce sura ta 56 ajerin surorin Al-Qur'ani daga suratul Fatiha, ita ce kuma sura ta 46 ta fuskan yin wahayi, ma'ana zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam. Wannan ayoyi guda biyu ta 35 zuwa ta 40 ko kuma ta na'am zuwa ta 40 an karanta su jiya, lokaci bai ba mu damar bayani akan su ba. Allah yana bayani dangane da ƴan mata ko matan aljanna, yace inna ansha'nahunna insha'a. Mu ne muka wato ainihin kago halittar su kagawa, faja'alnahunna abkara, muka sanya su a matsayin ƴan mata, ma'ana budurwai, uruban, masu nuna soyayya ga mazansu, kuma masu jawo soyayyar mazansu a kansu, a taraban, wanda suke madaidaita ta fuskar shekaru, li ashabil yamin, ga ma'abota hannun dama ko kuma ƴan ajin tubarkalla. Allah sai ce sunnatun min alawwalin, wannan jama'a ce mai yawa daga wato jama'a farko, wa sunnatun min alakhirin, kuma suna da yawa daga cikin na ƙarshe. Malaman tafsiri suka ce idan mun kula da zurin wannan ayoyi, Allah subhanahu wata'ala ya ambaci kayan marmari, ya ambaci abubuwa na sha da matasa masu kaiwa da kawowa, da kuma abin da ya shafi inuwa wadda za su kasance a cikinta, da kuma ruwa mai gudana, da kayan marmari wanda suke masu yawa kuma ba sa yankewa, kuma ba a hana mutum. To kuma sai aka ce wa furushin marfu'a, da wasu shimfiɗu masu daraja wanda aka ɗaukaka. To malaman tafsiri suka ce wa ɗan adam lokacin da ya ji wannan abubuwa, to ransa zai tafi ga cewa to ina abokan ɗebe kewa, tunda duk komai ya kai. Yanzu misali a ce gida ya kai ko hawa ɗari ne, ga abubuwan ci, ga abubuwan sha, ga motoci, ga duk abin da ake so, amma kash kuma babu mata a gidan, shi kadai yake kwana mai gidan, kaga wannan gida ya zamo kango. saboda su mata ga yadda Allah yayi dabi'ar su su suke mamaye mai gida ma ta yadda idan an tashi gidan wanci ake cewa kai ba amma fadar ka ba san da kai ba to kenan ashe su ne masu gida suna da wata daraja ta musamman to Allah subhanahu wataala sai yake cewa inna ansha'na hunna mu ne muka kago halittar su insha'a kagowa ta ban mamaki malamai suka ce anan kalma ta al insha ba ta nuna abinda ya zamo cewa da babu shi ana amfani da kalma ta al insha ko dai abinda babu shi aka samar da shi ko kuma da akwai shi ya zama babu kuma a sake dawo da shi Allah yana cewa thumma Allah yunshi'u an-nash'ata al-akhirah wa nunshi'ukum fi ma la ta'lamun kaga wannan duk insha'i ne ma'ana al-i'ada tunda mun rayu a duniya kuma wata nan babu mu to kuma Allah zai sake dawo da halittar mu sai ambaci wannan halittar al-insha ma'ana kaman dawo da sabuwar halitta a yadda take kaman yanda mun sha fada saboda kwarewar Allah da Allah zai baka iko ka haddace zanen yatsunka to idan ka tashi alkiyama zaka ga yadda suke haka suke ma'ana da za a ce an yi wani tamperint wanda kaga duk duniya babu na wanda yayi daidai da na wani kai kanka na daman ka bai yi daidai da na hagu ba wannan kadai ya isa musanci Allah shine Allah to amma da Allah zai baka iko a ce akwai wani abun gwada tamperint gobe alkiyama za ka ga yadda naka yake a duniya haka aka maida maka shi don Allah ke ta bala qadirina ala an nusawwiya banana Allah ke ta tabbas mu ne masu cikakken iko hatta yatsun sa mu daidaita masa su ma'ana yadda aka yi su to kalmar ta insha tana nuna sabon abu ko kuma dawo da abinda da akwai shi kuma sai ya zama an rasa shi to me yasa aka ce an sha'ana hunna insha'a malamai suka ce domin Allah ya yi wa matan aljanna ko dai wanda suke sababbi ba su taba ganin wani abu shi duniya ba ko kuma wanda sun zauna duniya sun bautata ma Allah to Allah zai yi musu wani ginin halitta wanda na farko ba zai karbi tsufa ba sannan ba zai karbi mutuwa ba ba zai karbi rashin lafiya ba ba zai karbi duk wani cikas da kake iya tunani ba to shi yasa Allah da kansa sai ce inna mu ne an sha'ana hunna muka kagi halittar su insha'an wata kaga wacce take ainihin tabban mamaki ba a taba gani ba sai an je can a gani Allah ka sa muna daga cikin wanda zaka yi mu wannan kyautar to nan aka ce an sha'ana hunna ga al'ada sai suna ambatansa ya wuce sannan wakilin suna yakan zo misali yanzu idan aka ce maka ai ya shigo ya fita in baka san waye ba za ka yi tambaya to wane ne to nan sai aka ce inna ansha'na hunna hunnan nan damini ne na mata kuma bayani akan su a wannan sura bai gabata ba wasu malamai suka ce anan ana nufi da aka ce wa furushin marfu'a wasu suka ce ai larabawa suna kiran mata alfurush shimfudu to su wancan alfurush din bi ma'ana an-nisa inna ansha'na hunna mu ne muka kage halittar su wasu suka ce a'a a cikin alqur'ani so da dama Allah yakan ambaci wakilin suna ko ismul ishara ba ambaci suna sananne ba misali kissan annabi sulaiman inda yake cewa rudduha fa qala inni ahbabtu hubba alkhair an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab kaga tawarat hiya to hiya zai koma zuwa ga mai ashams ake nufi kuma ambatan rana bai gabata ba fa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma hadhihi ismul ishara ga mai yake komawa duniya duk da ba ambaci sunan duniya ba to irin wannan asalin ya kazo a cikin alqur'ani me yasa saboda hankali ba zai rabu biyu cewa ko kaza ake nufi ba ko kaza ake nufi kawai hankali lafiyayye zai tafi ga ma'anar da ainihin ake nufi din. To shi yasa anan wasu malami suka ce ba wai dole wancan furish sai ya zamo mata ake nufi ba. Allah yake cewa faj'alnahunna abkaran, sai muka sanya su a matsayin ƴan mata budurwai, wanda suke wasu malamai suka ce ƴan kusan shekara 30-30, wasu suka ce da uku, wasu suka faɗi ƙasa da haka. Allah subhanahu wata'ala dai a Qur'ani bai faɗi adadin shekaru ba. Allah dai ya ambace su a matsayin ƴan mata, yace to haka muka mayar da su faj'alnahunna abkaran nan hadda matan duniya. Watakila ta yi shekara 100 sannan ta koma ga Allah, kuma ta bi Allah subhanahu wata'ala. Za ta tashi a matsayin budurwa, ba wai tsohuwa kwajiko haka ba. Wata gyatuma ta zo wajen manzo alaihi salatu wassalam ta ce, ya aikin Allah, yi min addu'a Allah ya kai ni aljanna. Sai ya ce, kai ai gyatuma ba ta shiga aljanna, tsohuwa ba ta shiga aljanna. Sai ta juya ta fashe da kuka. Aka ce, ya aikin Allah, tana can tana ta kuka saboda ka ce ba za ta shiga aljanna ba. Yace, ku je ku faɗa mata ina nufin ba za a saka ta aljanna tana tsohuwa ba. Ba ta ji faɗin Allah subhanahu wata'ala ba, inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara. Saboda ka za ta tashi a matsayin budurwa wacce take ainihin sabuwar halitta. Allah sai yake cewa qurban, wanda suke masu tsananin son mazajensu kuma masu yin abin da mazansu za su so su. Wato wannan sifofin na matan aljanna ne. Wasu matan a duniya za ka samu wasu sifantu da sifa ɗaya, ba sifantu da ɗayar ba. Wata za ka samu tana tsananin son mijinta, to amma kun ba ta da fasahar yadda za ta ita kuma ya so ta. Sai ka samu wata wawe-wawe ya ce za ta zo ƙila tana so ta yi wani abu na kyautatawa, kuma sai ta faɗi, ma'ana sai ta yi abin da kuma za a ga bekenta. Amma ita daga bakinta har zuciyarta daidai take nufi. To wata kuma za ka samu cewa tana yin duk abin da mijinta zai ji yana santa don ya kyautata mata, amma kuma ba da tana son sa ba. Ita kuma ta iya hila da dabara. Malam Sani na ɗan gane yake cewa ka san mata sun kasu uku, zo kusa in na faɗi ka rubuta. Yace akwai mata mai ƙaunar Allah ba ta nufin kowa da mugunta. Yace akwai wata ga ɓarna, ga gyara, ga ta da sauƙin kai, ga cuta. Yace sai ta uku su ga dangama kenan, ba ta nufin gyara sai ɓarna. Almuhim akwai wanda za ka cewa makirai ne. Duk yadda za ta wato ainihin yi maka hila za ta yi, amma kuma ita ba wai son ka take yi ba, abin da yake hannunka ne take so. To su matan aljanna Allah ya musu wannan biyu, suna tsananin son mazajensu kuma suna yin abin da mazajensu za su so su. Ko wannan kadai ya isa ka samu kwanciyar hankali. Saboda me? Akwai matar da za ka ga cewa ta zamo alaka kai a wajen mai gida, ba yadda za a yi, an riga an tara yaya. Ya shigo gida da falaki da nasu da yi lafi, saboda bai san ya zai same ta ba. Wata wallahi sai ta yi bacci sannan ya saɗaɗo ya zo ya kwanta. Wata kuma za ka samu cewa ɗaki uku huɗu ga tara kansa, amma sai ka same shi yana bacci a masallaci. Saboda tashin hankalin da zai fuskanta a yi gida, ko ba su ba yadda zai yi da ita. An riga an tara yaya, ya zo ta zazzage masa kuma ya ba ta haƙuri, ba yadda zai. Allah ka shirya. To su matan aljanna hankalinsu a kwance yake, kuma su kwantar da hankali. To shi ne Allah subhanahu wata'ala yake cewa kuma atraban, madaidaita ta fuskar shekaru kansu ɗaya. Ba za ka iya kallon wata ka ce ta fi waccan kyau ba. Ba za ka iya kallon wata ka ce ka fi sha'awar ta sama da waccan ba. Malaman tafsiri suka ce a nan domin ya zamo zama ne na bai ɗaya. A duniya duk yadda za ka yi, duk addininka, kuke ne malam mai masallaci ba za ka ce matan ka biyu uku kana son su sosai yadda kake son kande kake son zuwa ira har kake son ladidi ba sai yi ba dole ne rai sai ya karkata wani bangare shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama idan ya raba abu tsakanin matansa sai ya ce ya Allah wannan shine abin da zan iya kada ka kama ni da abin da ka mallaka abin da ni ban mallaka ba malamai suka ce shine daidaita so tsakanin mata kuma abin da Allah ya kore ne yace walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum ko kai ne malam ma baka isa ka ce matan ka biyu uku hudu yadda kake son ta farko haka kake son ta biyu haka kake son ta uku haka kake son ta hudu ba zai taba yiwa ba dole ranka yafi son wata daga cikin su sannan wata sannan wata shi sanya Amr ibn al-As Allah kara masa yadda Abdullahi ibn Amr ibn al-As yace mun dawo daga yakin Badr Mustalik in man manta ba sai na matsa kusa da ma'aiki alayhi salam wato manzo Allah shi kowa iya zamantakewa shi Abdullahi ibn Amr yadda yake ga manzo Allah yana dama da shi gane yake manzo Allah yafi son sa sama da kowa a cikin sahabbai haka mu'amalar manzo Allah take to dan yaje ya dan kyankesa yaje abin yake sai ce ya ma'aikin Allah wai wa kafi so a duniya sai ce Aisha Allah ya kara mata yadda uwarmu ba uwar masu addini 12 ba masu addinin limamai 12 laysat lahum bi um wa hiya ummuna to sai sauri yace daga maza nake da biya bakin Allah sai yace babanta sai yace sannan wa sai yace sannan Umar yace to sai ne shiru to kada lissafi ya tso ba so kansa ba to daga nan sai ne shiru almuhim kun ga ma'aiki alayhi salatu wassalam wala alla a lokacin ko dai matansa goma suna nan domin akwai Zainab ummul masakin ita ce ta rasu a rayuwarsa kafin wato koko bayan nana Khadija ita nana Khadija ba a yi zaman Madina da ita ba to manzo Allah ya zauna da mata goma a Madina Zainab ummul masakin ita ce Allah ya mata rasuwa a hannunsa a Madina sauran tara manzo Islam ya koma ga Allah ya basu to kaga duk suna nan rairas amma sai ce Aisha ya fi su manzo alayhi salam baya kumbiya kumbiya baya kwale kwale in kai ne sai kace to ai ka san su abubuwan da eh sai a hankali to manzo Allah baya kwale kwale sai ce Aisha ya fi su saboda haka to su matan aljanna Allah sai yayi musu tsari iri daya kowace mai basira mai hattara mai hankali mai lissafi mai nuna tsananin soyayya mai hilar zamantakewa to kowace sai mutun yaji wacce ce ba wacce ce ba to shi yasa Allah yake cewa wato faj'alnahunna atraban uruban abkara uruban masu tsananin soyayya ga mazaje masu yin abinda mazan su za su so su sannan atraban madaidaita ta fuskar shekaru li ashabil yamin Allah subhanahu wa ta'ala yayi wannan ga ma'abota hannun dama al-imam ibn ashur a cikin tafsirin sa at-tahrir wa at-tanwir yake cewa idan muka duba su as-sabiqun as-sabiqun an ambaci wa'ansu abubuwa da Allah ya musu a aljanna kuma ba ambaci irin su a wajen ashabul yamin ba haka ne to su ma ashabul yamin an ambaci wasu abubuwa a cikin abinda Allah ya musu ba ambata a wajen as-sabiqun as-sabiqun ba yace to wannan bai nuna su wa'ancan ba sa da abinda ba a ambata a cikin jerin ni'imominsu ba su ma wannan ba a nuna cewa babu ba kowanne Allah ya yi musu lahum fiha ma yasha'un duk abinda dan adam yake so to Allah ya musu a cikin aljanna kawai Allah yana ta idadun ni'am yana lissafa ni'imomi ne ba dole sai an yi istiqsa'i komai ba ba dole komai sai an riga an kare shi ba wa inna akwai abubuwan da Allah bai ma ambata su ba tunda yace fiha ma la aidu ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar wani balaraben kauye yana zaune manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadin matsayin aljanna da dadin da take tattare da shi sai ce ya ma'aikin Allah yanzu idan mutum yana so ya noma zai samu gona to kaji ba wa Allah abin da ya saba kenan shi yana ganin cinyewa a samu katafariyar gona ayino noma ayo halale manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tabbas zaka samu hadisi yace sai a sama masa gonar da shukar da girbin da kawarwar bai kai kyautawar ido ba ai tunda abin da yace yana so ne to shikenan an yi masa in ma rumbu yace yana so to ga rumbu ya zuba Allah ya datar da mu to sai ki ce wa sunnatun min al-awwalin wayannan ashabul maimana da yawa da yawa ne daga cikin jama'a farko wa sunnatun min al-akhirin sannan suna da yawa a cikin wanda suke ainihin na ƙarshe nan yace inna ansha'nahunna insha'a yace ayyul hur al-ain sune masu kyawawan idanuwa kuma manyan idanuwa mu muka halitte su kyakkyawa halitta min gairi wilada ba ta hanyar haihuwa ba faja'alnahunna abkaran shine muka sa su a zara shine budurwai kullama atahunna azwajuhunna duk lokacin da mazajen su suka zo musu wajadu hunna azara sai miji ya same ta a matsayin budurwa kan ba a taba kusatar ta ba wala waja'a kun ba tare da jin wani ciwo ba yace uruban bi dhammir ra ace uruban wasukunha wasukunha an karanta kuma ace urban yace jamu arub jam'i ne na arub wa hiya almutahabbatu ila zawjiha ishqan lahu ita ce mai tsananin nuna soyayya da kuma yin abin da za ta samu soyayya a wajen mijinta ishqan lahu saboda bai iya gare shi ataraban yace jam'u tirbin ay mustawiyatun fi sin madaidaita ne ta fuskan shekaru yace wato madaidaita ne ta fuskan shekaru da ashabi limin kuma abota dama sai yace silatu an sha'ana hunna auja allahunna wannan da aka ce li ashabi limin wannan lamun din da mai take da alaka tana da alaka da an sha'ana hunna ko ko ja allahunna in mun ce tana da alaka da an sha'ana hunna sai ya zamo kenan an sha'ana hunna li ashabi limin mun kaga halittar su saboda ma'abota dama in mun ce tana da alaka da ja'alnahunna to sai zama ja'alnahunna li ashabil yamin mun sanya su ga ma'abota dama to duk dai tana komawa ga kowanne daga ciki sai ce sunnatun ay jama'atun min al-awwalin wata jama'a ce daga cikin na farko wa sunnatun min al-akhirin kuma suna da yawa da yawa daga cikin majikata su ne na ƙarshe sai Allah subhanahu wata'ala ya ci
واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ
تدام القرآن بشيرا ونذيرا الله يأي بيان أن الجنة أبن ديتان دامسو تكم سيأك داو بانجر انهبو آذن الله وأجارنا Allah sai ya ce wa ashabul yamin sannan kuma akwai yan bangaren hannun hagu ko kuma abuta shi'umci ma ashabul shimal suwane ne ma abuta shi'umci ma'ana yi mamakin wulakantuwarsu fi samumin suna cikin iska mai tsananin zafi wa hamim da kuma ruwan zafi wa dhillin min yahmu da kuma wata inuwa ta hayaki da ya turnike la baridin babu wani abu mai sanyi wala karim sannan babu daraja innahum kanu qabla dhalika mutrafin domin su sun kasance kafin wannan lokaci masu gwangwajewa ne da holewa wa kanu yusirruna al-hintil azim sun kasance masu zancewa da dogewa akan manya-manyan laifuka wa kanu yaqulun sun kasance daga cikin abin da suke fada ai idza mitna wa kunna turaban wa idhaman shin idan muka mutu muka zama turbaya da kasusuwa a inna la mabuthun shin yanzu mu ababan tayarwa ne aw aba'un al-awwalun kuma haddama ubannin mu wanda suke na farko Allah subhanahu wata'ala duk lokacin da ya fadi mutanen kwarai da irin abu da ya tanada musu na karamci yakan fadi sababi domin mutun yaje ya aikata idan aka ambace azaba da narko to shi ma ana ambatar dalili domin mutun yaje ya kauce mun sha fada jin kai ne Allah yayi mana da ya sanar da mu me zai faru gobe alkiyama wallahi wannan jin kai ne ba na wasa ba a sakamakon in ba haka ba a ce kawai sai dai abu ya auki mutun kuma ya dunga ainihin nadama Allah yake cewa walau anna ahlaknahum bi'adhabin min qablihi da mu mun halaka quraishawa ko larabawa kafin zuwan ma'aiki alaihi salatu wassalam laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza da zasu ya Allah me yasa baka aika mana manzo ba dan mu bi ayoyinka kafin mu kunyata mu kaskanta ma'ana yanke hanzari ne shi sai Allah ce rusulan mubashshirin wa mundirin li alla yakuna lin nasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul Allah ya ce manzanni ne ga sunan suna bishara suna gargadi domin kada mutane su samu wata hujja ga Allah bayan wannan ainihin sako da Allah bai aiko aka ja mana kunnuwa ba kowa tuburewa zai gobe alkiyama yace Allah ai da ka aika mana mun sani da ba za mu bijire maka ba Allah da mun san kaza ba daidai bane da ba za mu aikata ba Allah da mun san kaza daidai ne da mun aikata to sai aka yanke hanzari to shi ya sanya anan Allah sai yace wa ashabu shimal sai kuma ma abota shi'umci shi'umci wato shine abinda Bahaushe yake cewa nahisa ya zamo me zaka yi kiran abin da Hausa wato shugumin abu abun mai wuyar kai abu wanda ba alheri a cikin sa duk abin da za a ce shugumi ne kaza to abin da ya zamo sharri ne tsantsa a cikin sa to wasu ka ce an kira ashabu shimal koko mashama li shugumihim domin wato babu alheri tare da su wasu kuma suka ce a'a saboda za a ba su littafi a hannun hagu kun ga can aka ce fa ashabul mash'ama na kuma aka ce ashabul shimal domin ash-shumu da ash-shimal kusan dai ba da ma'ana daya to Allah sai yake cewa ashabul shimal to akwai kuma ma'abota hagu ma ashabul shimal yi mamakin lalace wasu da kuma mummunan halin da za su shiga su ma'abota hagu wani hali za su samu kansu sai ya ce fi samumin wa hamim to kafin mu ci gaba nan da aka ambaci hagu malamai suka ce idan muka duba duka abubuwa na ba daidai ba ko wanda suke marasa fa'ida to larabawa suna kwatanta su da hagu wato idan abu yi wa Bahaushe ba daidai ba sai ce wala agwani duk sun zo a gungunce ko idan wani mutum mai wuyar kai sai a ce ai wannan tufkar hagu ne ma'ana wani mutum ne faskararre to anan wannan yana nuna mana shi hannun hagu duk Allah ya halicce shi malame suka ce to amma duk abinda zai shafi abubuwa na alkhairi ba shi ake gabatarwa ba abubuwan alkhairi dama ake gabatarwa shi yasa na Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi yu'jibuhu tayamunu fi tarajjulihi wa tanaulihi wa fi shu'unihi kullihi tace manzo alaihi salatu wassalam farawa da dama yana burge shi fi tanaulihi a wajen saka takalminsa wa tarajjulihi da kuma tsefe kansa to ko kum zakai abinda yake so ka soma tsefe bangaren dama in takalmi zaka sa ka soma saka na dama kai kowan zami kazo zai maka aske da kaga zai fara da ku suka ce Allah gafarta mana dama ake farawa a fara maka da bangaren dama in farce zaka yanke ka soma da bangaren dama malume suka ce sai dai abinda baka da zabi dole hagu zakai kamar me kamar misali direba zai shiga mota da wace kafa zai shiga eh ko kuma ce da gefen direba na gefen direba da wace zai shiga dole da hagu nan baka da yadda zakai ka ce to kai dole dai tun an ce yi ujubu tayamunu ka ce to zaka shigo da baya baya saboda dama ta shiga a'a nan yanzu baka da zabi ko kuma kwanar gidanka bangaren hagu ne to kaga wannan shi ma baka da zabi dole sai ka shigo ta wannan bangaren amma duk abinda zaka yi inda yana alkhairi ne ya zama dama shiga masallaci da kafar dama shiga gida da kafar dama saka tufafi a soma da hannun dama kafar dama in za a ci abinci a ci da hannun dama in za a sha ruwa a sha da hannun dama sai dai kash akwai wanda za ka gani ma wallahi wani ɗalibin ilimi ne amma yana shan abu da hannun hagu wani kuma za ka same shi akan teburin mai shayi shayi a hannun dama bire da hannun hagu ya gatsa da hagu ya zuba da dama to abinda za ka dunga yi sai ka kurba sai ka aje sai ka gutsuro da hannun dama sai ka saka a bakinka hadithi ya tabbata cewa shaidan shi yake ci da hagu ya sha da hagu kada ka zama abokin shaidan wani za ka cewa sai ce to ai dan goro sai ga ya dauko goro sai ya gutsara da hannun hagu ni na sha gani wani ma wallahi malami ne to da goro da abinci duk sunan su abinci yawa duk abin da ya shafi alkhairi dama ake gabatarwa kada ka ce to ai ni ba hagu me ne in dai daman yana nan to da shine zaka yi abin da ya shafi kazanta mutum zai kama ruwa mutum zai yi tsarki mutum zai gusar da wani datti to wannan shine abin da ake yi da hannun hagu amma duk alkhairi to shine ai dai ake so a gabatar da dama Allah sa mu dace to Allah subhanahu wataala sai yake cewa fi samumin wa hamim suna cikin wato ainifin wata iska mai tsananin zafi wa hamim da kuma ainifin ruwan zafi samum malaman tafsiri suka ce wata iska ce busasshiya kekasasshiya wacce take kone fata ta je mai fata mu yanzu a ƙasar nan Allah ya mana ni'ima kuma za ka mafi a ƙasar Afirka Allah bai yi mana tsananin zafi irin yanda ya yi wa wani yanki da ya shafi Asiya ba yankin Asiya za ka samu cewa ma'aunin zafi akwai lokacin da yake kaiwa 55 mu nan za ka ga cewa da wahala abin ya wuce 40 da yan kai 42 kila yawa da 5 ba na ji ma'aunin zafi ya taɓa kaiwa 50 a Najeriya zai wahala akwai lokacin da ina jin ya kai 48 ne ko da tara wasu shekaru can wanda aka dunga ajiye azumi a gabashin nan sosai saboda tsananin zafi ya rutsa da wannan lokaci to ma'ana wanda ya san wancan yanki shi ne zai gane wannan yaren akwai zafin da idan ka fito wallahi sai dai ka koma ɗaki ga mai masallaci nan yayi karatu a Sudan ku tambaye shi akwai wani abu da ake yi na tsananin zafi a Sudan wallahi gare ka zo ka kulle daki ka shiga ciki ba fanka da wannan zafin wanda zaka fito ka ji yadda ka san wato wani ruwa ake maka feshi a cikin ka ruwan zafi kuma iska ce busasshiya to wannan duniya kenan ita wannan iskar duk da zafinta to kuma za ta yi amfani ga wasu tsirrai da wasu halittu da Allah shi ya san su to amma dai iska ce ta bala'i ke kasasshiya ce to sai ake magana kuma ta lahira azallahu ajara Allah ce fi samumin suna cikin wata iska mai zafi wacce za ta kandare fata mutum ya ji cewa kaman wani abu mai tsini da zafi ake sokawa a jikinsa wa hamim da kuma ainihin ruwa tafasasshe wanda nayi bayani ba wai ruwa na azaba ba ruwa na jin dadi kaman shayi in bai gama huciya ba kai masa garaje to zaka ji ba dadi wannan kaga abin da kake so ka sha ne ai rashin sa an kawo maka shayi ka doka ya huce kai ko kunu ka zo gode baki duk da yin wanda kake ji kai masa garaje to sai kan cewa ba dadi ka kone baki ba za ka so ka kara sha ba wannan wani abu ne na ni'ima na jin dadi a rayuwa amma idan kace za ka yi amfani da shi bai gama hucewa ba za ka ji a jikinka to ina ga abin da kuma dama dan azabar Allah ya tada da shi a'adana Allahu ajarna Allah ka tausaya mana ya rabbal alamin Allah sai ce wa dhillin da wata inuwa min yahmum wacce take ta wani hayaki da ya turnike al-imam ibn ashur yace a can ɗan aljanna lokacin da Allah ya ambaci wato gatan da yayi musu yake cewa wa dhillin mamdud su ɗan aljanna suna da wata inuwa wacce ba ta gushewa kuma an bata a cikin suratul nisa Allah ya ce wa nudkhiluhum dhillan dhalila za mu shigar da su inuwa dawwamammiya to su ma ɗan wuta sai aka kawo muqabil na wancan ɗan aljanna wa dhillin da wata inuwa amma kuma min yahmum ta wani hayaki da ya zamo ya turnike hayaki wanda zai dinga shiga ta ido ta hanci ta ko'ina wanda zai iya gane wannan yaran shine wanda ya shaki tiyagas ni na tabbatar Allah ya kiyaye a ce kayi laifi a kulle ka ko a kulle shi a wani daki a ce a jefa tiyagas guda daya ba duka ba zagi amma a ce a jefa tiyagas kwaya daya a kulle a ce mutum ya minti 30 sana fito da shi ya za ka samu kanka to wannan fa shiri ne na dan adam me ya zatan ka ga kuma shirin ubangijin dan adam kuma ga wanda ya zamo dama yayi laifin da za a hura shi nasarullahi salamatu wa afiya Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul mursalati dangane da abin da ya shafi kissar ƴan wuta Allah yake cewa in taliqu ila ma kuntum bihi tukadhibun in taliqu ila dhillin dhi thalathi shu'ab la dhalilin wala yughni min al-lahab innaha tarmi bi shararin kal qasr ka'annahu jimalatun ko jimalatun sufur Allahu akbar Allah yake ce ma ƴan wuta in taliqu ila ma kuntum bihi tukadhibun ko tafi zuwa ga abin da ko kasance kuna ƙaryatawa a duniya an ce in kun saba ma Allah kuka mutu ba ku tuba ba akwai azaba kuka ce wa san ɗan wuta kuka ki yin umarni kuka aikata ainihin hali to in taliqu ila ma kuntum bihi tukadhibun ko tafi zuwa ga abin da kuka kasance a duniya kuna ƙaryatawa in taliqu ila dhillin ko tafi zuwa ga wata inuwa dhi thalathi shu'ab wanda take da wasu rassa guda uku Allah sai ya ce la dhalilin ba mai inuwan cewa bace ba wala yughni min al-lahab kuma ba ta karewa daga harshen wuta da yake kawo farmaki adan lahu ajran innaha tarmi bi shararin kal qasr tana jifa tana harasu da wani tartsatsi kal qasr yadda ka san manyan manyan gine gine yanzu zaka ga in wuta tai tartsatsi yanzu ga dan abun dan ficik kila ma zaka ce zai shiga ta kofa allura to ita wutar jahannama tartsatsin ta kowanne dan kankanin wannan Allah yake cewa kal qasr yadda ka san wasu manyan manyan gine gine ka'annahu jimalatun sufur kai ka ce wasu bakaken raquma ne wanda suke ainihin dodo guda nasallallahu salamatu wa lafiya wannan abubuwan da Allah yake faɗa mana wallahi jan kunne ne Allah yake cewa innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama ala dhalika huwa alkhusran almubin lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal dhalika yukhawifu Allahu bihi ibada ya ibadi fattaku Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ku saurara tababku hasararru sune wanda suka yi hasaran kawunan su suka yi hasaran iyalan su ranan tashin alkiyama Allah sai ce ku saurara wannan ita ce hasara mafi muni mutum yayi hasarar kansa saboda bai shiga aljanna ba yayi hasarar iyalansa ba shi ba su ba zai amfana musu ba ba za su amfana masa ba yace zal huwa alkhusranul mubin sai ce lahum dhulalun suna da wasu inuwoyi na wuta sama da ƙasa wa min fawqihim dhulal Allah sai ce zalika wannan abun fa yukhawifu Allahu bihi ibada da shi Allah ke tsoratar da bayinsa ma'ana tsoratar da mu ake dan mu shiga taitayin mu Allah ya faɗi irin wannan narkon a cikin ayoyi daban-daban dan a razana mu don mu shiga taitayin mu Allah yake cewa alladhina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim yusharu bihi ma fi butunihim waljulud wa lahum maqami'u min hadid kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu adhab alhariq Allah yake cewa su kafirai qutti'at lahum thiyabun min nar an dinka masu wa'insu tufafi na wuta yadda tela zai gwada kai maka dinki to haka dan wuta an gwada shi an dinka masa kaya a adan lahu ajarna amma kuma min narin na wuta yanzu koda cewa za a yi tufa an sa ta a cikin tafasasshen ruwa a ce ka saka ta a jikinka ya za ka ji a jikinka to ballantana a ce tufar ma ta wuta ce yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim kuma ana kwararo tafasasshen ruwa akan kawunan su wallahi ko wanka ka shiga baka yi aune ba ka budo shawa tafasasshen ruwa sai ka yi tsalle yanzu idan kai baka taba zuwa Maiduguri ba to ina gaya ma in ana zafi kada ka murdo shawa sai ka koma gefe ka sa hannu ka ji ruwan yake saboda zafin kasar wallahi idan kai bako ne in ka budo shawa yadda ka zata fasashin ruwa to Allah sai ce yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim tafasashin ruwa za a kwararo akan su yusharu bihi ma fi butunihim wal julud duk abin da yake cikin su zai zagwanye ya narke haka nan fatun su su koma kwarangwal ba anan abin ya tsaya ba walahum maqami'u min hadid da wa'insu gudumomi na bakin karfe na wuta kullama aradu an yakhruju minha duk lokacin da suka yi nufin za su fito min gammin saboda bakin ciki da azaba u'idu fiha sai a mayar da su a ciki a ce wa dhuqu adhab alhariq kullanni azaba ta gobara azallahu ajara wannan abubuwan kamar yadda na sha faɗa zaga dan adam yayi wani abu wanda zai iya zaman maka wa'azi ni na tabbatar ɗakin da ake gasa biredi a ce an share gumaguman amma bashi yi awa 5 kai awa 12 ma a ce a saka ka a rufe don Allah zaka samu kanka ba wutar an ɗebe wutar amma share wajen ya mai awanni sannan aka bude a ce a sa ka ciki a rufe kai minti 5 ma zaka samu kanka to ballantana a ce ana sharewa a ce a saka mutum kana jin yan sakanni mutum zai ya tashi daga aiki wannan ba wai wutar bace ba abinda wutar ta kona ne kuma abinda kuma ita wutar da ta kona kashi ɗaya ce fa a cikin 70 din ta lahira ya kamata mu shiga taitayi Allah ka tausaya mana
amin
to Allah subhanahu wataala sai yake cewa wa dhillin min yahmum da wata inuwa wacce take ta wato hayaki da ya zama ya turnike la baridin wala karim babu wani abu mai sanyi a ciki sannan babu wata daraja ko karimci a ciki malaman tafsiri suke cewa ita inuwa da dan adam zai shiga na farko yana so ta zama mai sanyi ya zama babu kura sannan babu kazanta sannan babu wani abu da yake jin tsoro kada ya fado masa sannan wajen ya zama babu abin da zai cutar da shi wannan sharuɗin sai sun taru inuwa ta zama lafiyayya wuri ne ba kaya wanda za ta soke ka babu wani abu wanda zai cutar da kai ba ka tsoron wani abu zai fado ma daga sama kuma sannan tana da sanyi kuma babu wata kazanta duk kyawun inuwa in ya zama ga wani wari yana busowa dole ka tashi shi yasa Bahaushe yake ta kowai kashi inuwa ya batta duk sanyin inuwa da dadin ta in kai ba haya dole ka tashi ka batta ko ka kwashe ba hayan ka zauna ko kuma dole ka tafi kamar inuwa to wannan ba duka ba zagi to ballantana a ce an ambace ta da sunan inuwa domin ya zama muqabil na wata inuwa ta yin aljanna sannan ga hayaki ya turnike mai radadi mai yaji kuma zai shiga ta ko ina din mutum kuma babu inda mutum zai iya kare kansa yanzu dan Allah a ce ba duka ba zagi kawai hayaki za a dunga azabtar da mutum ya shiga ta hanci ya shiga ta ido ya shiga ta baki kuma radadin ba zai rago ba kullum ina makomar ka ya kai bawan Allah Allah ka ladafa mana Allah subhanahu wataala sai ya fadi laifinsu da dalili sai ce innahum kanu qabla dhalika mutrafin su sun kasance kafin wannan lokacin masu gwangwajewa ne da holewa anan malaman tafsiri suka ce shi at-taraf taraf shine Allah ya mutum wadata da yalwa ya wata ya inda yake so to ba wai ka wata ya ka yalwatan ne laifi ba a'a ya zama wannan wata yawa da yalwatawar ta sauke ka daga bin Allah subhanahu wataala ita wadata duk yawanta duk tarinta in bata shagaltar da kai ba fa ni'ma hi madalla da ita shi yasa dai yake cewa ni'mal malu salih lir rajul salih madalla da dukiya ta kwarai ga mutumin kwarai duk dadin da zaka ci a duniya sharadi dukiyar nan ya zama ta shigo ta halattacciyar hanya sannan kuma bata shagaltar da kai daga bin Allah ba to madalla da wannan dukiya amma duk karancinta in ta shagaltar da kai daga barin Allah tir da wannan dukiya Hassan Basri ko wani daga cikin magabata yayi wani bako sai ya kawo masa abubuwa na dadi Hassan Basri tabi'i ne kuma mai karatu ba na wasa ba kuma mai wadata wasu sun ce kullun rago ake yankewa a gidansa kai yaushe rabon ka daga cikin rago
me taba wani tuci wannan ko Allah
shi kullun ga hadisi ga qiyamul layli ga ilmantarwa kuma ga cin dadi sai ya kawo ma wannan bagauyan abubuwa sai ce wallahi shi ba zai ci ba sai ce saboda me sai ce to wannan kayan dadin in har na ci zan iya ba Allah hakin godiya ne sai ce to yace ka taba shan ruwan sanyi daga jiki shi ruwa yace eh sai ce to ka ba Allah hakin godiyan wannan ruwan da ka sha
to
sai shiru sai ce to Allah bai taba zargin bawansa da yace ni'ima sai bauta ta masa ba amma yana zargin wanda ya butulce masa komai talaucin sa saboda haka ita ni'imar ko dukiyar ko jin dadin ba shine aibu ba ya zama ya shagaltar da kai daga bin Allah to anan matsala take an nuna min lokaci dole sai dai mu tsaya anan sai dan Allah subhanahu wataala ya kai mu gobe abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya babu nada abinda muka kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai
amin
amin amin don Allah ina saki jaddadawa da yawa suna yin rubutun da baya karantuwa sosai abinda nake fata don Allah dayan biyu in baka iya rubutu ba to ka samu wanda ya iya rubutu ka faɗa masa tambaye kai rubuta maka in kuma ka iya rubutu to don Allah ka yi shi mai kyau kuma in ka rubuta ka sake komawa ka maimaita karantawa wani yana gama rubuta zai bayar sai ka samu ya tsallake waɗansu harufa sai ma'ana ta kasa fitowa yanzu wannan dai kawai dan kurakurai nake gani sai dai na fahimci tambayar tambayar da yake yi akwai hadisi da yake cewa mutumin da aka yi masa kuka ko kukawa mamaci wato ma'anar hadisi yana cewa innal mayyita la yu'adhabu bi bukai ahlihi alai mamaci ana yi masa azaba saboda kukan iyalansa gare shi to shine yake tambaya to ya abin yake ya ji wasu malamai kamar suna cewa ba haka abin yake ba to abinda ni na gamsu da shi a irin wani abu na karanta su musamman a baya cewa wannan narkon yana kasancewa ne ga wanda yayi umarni cewa a yi masa a jahiliyyar larabawa daraja ce da matsayi in mutum ya mutu a gayyato ƙwararru a wajen kuka sai ta kuka kala kala kowa da muryarsa ana ta yi masa kari ana sallamar su akwai wani yana cewa wani sha'ir nake ita na baita yana cewa idza mittu fan'ini bima ana ahluhu wa shuqqi alayya aljayba yablata maliki ko yablata ma'abadi a wani kaulin cewa idza mittu shi mai gida ne ke faɗa matarsa lokacin da yake bashin lafiya yace in na mutu ki rangada mun kuka daidai da matsayina kuma ki kikkece tufafinki ki yayyaga dama ra da larabawan jahiliya yake shi yasa manzo Allah yake cewa laysa minna man laqama al-hududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bid'awal jahiliya bai daga cikin mu wanda ya dinga marin kumatunsa dan an yi masa mutuwa ya dinga yayyaga tufafi kuma ya dinga da'awa ta jahiliya ai bango ya fadi shikenan an shiga uku an lalace wannan da'awa ce ta jahiliya to sai malamai suka ce wanda yayi umarni yayi wasiya in ya mutu ai masa wannan to wannan shine hadisi yake magana ko kuma wanda ya san al'adan wannan familin idan an mutu za a yi tai kuma shi bai hana ba suka ce to wannan shine narkon to me ake nufi da yu'azzabu wasu suka ce wannan min ta'azzub a larabci akwai at-ta'azzub akwai at-ta'zib at-ta'azzub shine bakanta rai bakanta ciki wasu suka ce abin ake nufi la yu'azzabu ana bakanta masa wato yana kabari kun san wasu asar sun nuna mamaci ana sanar da shi abin da yake faruwa a cikin iyalansa shi ya sanya nikan fada ma matasa ku ji tsoron Allah duk abin da ka san mahaifinka ba zai yi farin ciki da shi yana raye ba to kada ka kuskura bayan ya koma ga Allah kai wannan dan za a dinga kai masa labari ga abin da kake yi a duniya kaga zai ji ba dadi so to sai wasu suka ce wannan min ta'azzub amma Imam Al-Albani a Ahkamul Jinayat zai ce a wannan minat ta'lib ne saboda karshen hadisin aka ce wato yawmal qiyama to wasu suka ce ba azaba da wuta ai masa azaba ai ta kona shi ba wato suka ce ai hadisi yana cewa as-safaru qit'atun min al-azab tafiya balaguro wani yanki ne na azaba haka ne ko ba haka ba me yasa aka ce tafiya wani yanki ne na azaba yanzu idan kai tafiya to zaka tsinci kanka ba yadda ka saba ba kila ka kwanta inda baka saba kwantawa ba ka ci abinda baka saba ci ba ka shiga ban ɗakin da ba shi kake so ka shiga ba duk irin wannan abin yana faruwa a halin tafiya yanzu ka kalli aikin haji ka kalli aikin haji sai kaga mutane masu daraja ga sunan suna layin ban daki ba yadda zaka yi kowa ibada yake wani ban dakin sa shi kadai ne ba mai shiga sai shi to amma sai kaga yanzu gashi shine wajen na tara mutum takwas a gaban sa wani da shi kuma dole haka zai hakura kaga wannan akwai takura akwai rashin jin dadi haka ne ko ba haka bane to sai suka ce to wannan shine abin da ake nufi ma'ana mamacin da aka yi mukuka to zai samu wata takura da rashin jin dadi da bacin rai sakamakon wannan kukan Allah shine mafi sani gabar tambayar sa ta karshe sai ce wai menene kuma hikimar da wai idan an je ziyarar kabari sai ga ana yi faruwa to wannan ban san wannan ba ban taba karantawa ba ban san wannan ba sai ce malam menene hukuncin mai jinyar da yake bin liman sallah daga gida saboda ba zai iya zuwa masallaci ba abinda ya kamata gare shi yayi sallar sa shi kadai in ba zai iya zuwa ba kullun abin da ke bada fatawa kada kai ibadar da malamai na ta baba wannan suna cewa tayi wannan suna cewa bata yi ba mazhabar malikiya da muka fi sabawa juma'a kadai suka togace malikawa suna cewa in ka bi sallah ko a gida in dai sauti zai zo maka ka ji an duka ka ji an taso ka ji an kai goshi ka kai goshi ka ji an sallame ka sallame to su malaka suna ganin cewa sallar ka tayi ko a wajen masallaci kake to amma kuma malaman hadisi da yawa suna cewa a'a tunda manzo alaihi salatu yana cewa la salata limun faridin khalfa saf babu sallah ga wanda ya zamo shi kadai can bayan sahu ka zo masallacin misali yanzu sahu na gaba bai cika ba sai ka je can sai ka tsirina ka sahun kai kadai to hadisi ce baka da sallah wanda wasu daga cikin malika suka ce nan suna ana cewa la salata kamila wai sallar ta karbu amma bata samu kamala ba to ko hakan ne kai zaka so kai sallar da bata samu kamala ba ai ba zaka so ba so wasu sun kore sun ce zahiriya sun ce baka da sallah kwata kwata tunda an ce la salata babu sallah limun faridin da duk wanda ya kada ce to yanzu ka shigo masallaci amma baka shigo sahu ba ana cewa sallar ka bata yi ba to ina ga a ce kuma a gida ka tsaya kaga akwai matsala to tunda kana da larura sai ke sallar ka kai kadai shikenan wannan sai ke cewa idan wasu suna yin tarawih suna hadawa suna yin raka'a hudu a hade karatun duka a bayyane sai tahiyya guda daya a ƙarshen raka'a ta hudu shin haka ya inganta a sunna da mun fada ba sai mu amsa wannan ba sai ce akwai hadisi da yazo akan duk wanda yayi asham tare da liman har ƙarshe za a rubuta mai ladan kamar ya sallaci duka daren shin idan aka zo yin wutiri sai na tafi nayi a gida ina cikin wanda za a rubuta wa ladan duk wanda yayi har ƙarshe tare da liman kai ba kai bari ko kare ba baka bari ko gama ba abinda malaman mu suka bada fatawa idan kana sha'awar ƙara wani abu a gida to idan aka zauna idan aka yi wuturi kun ga raka ɗaya ne ko to idan aka zauna liman na sallamewa sai kai zumbur sai ka tashi ka ki sallamewa sai ka ci ko daya ai ka kun da je karshe tare da liman to sai ka ci ko daya sai ka sallame kaga sai ka je kai abinda zaka yi sai ka tike da wuturinka tunda dama kaga anan ba a wuturi ka fita ba a shafa'i ka fita an gane ko to wannan shine wannan kuma sai yace malan wani ne yake da mata biyu yana yi wa kowace cefa ne amma ba nama amarya tana aikin albashi dan haka tana sa nama a nata girkin akan haka mai gidan baya cin abincin uwar gida sai na amarya ya halasta hakan ko bai halasta ba amana karin bayani to uwar gida Allah ya bata hakuri muna mata addu'a Allah ya buɗa mata daga falalarsa dan da ta samu ita ma ta dan saka wannan ba a hannun mai gidan yake ba yawa ita waccan amarya ita ce da kudin ta ta sa nama biya ke kuma uwar gida ba ki da kudi shi yasa baki sa ba to kaga ba za a tina sawa amarya a ce in kin siyo ki raba ki ba uwar gida rabi ba ba za a yi wannan ba tunda ba ita ce take rike da ita ba saboda haka ita uwar gida Allah ya ba ta hakuri abinda zamu ce mai gidan ya dinga dan roka mata yawa dan roka mata wani lokaci aka yi miya mai dadi ya dan kawo mata ko kuma ya ce ma amarya da Allah yayarki kai ka sai kishi yake sai ka ce yayarki da Allah ita da yake mata fa ya samu ba in an yi a dan kai mata eh amma dai shi ba laifi yayi ba tunda baya da shi ya hana in yana da shi hana anan ne za a ce ainihin yayi laifi eh za a ce bai kyauta ba rashin cin abinci Allah ya fata malam ai shi abinci mai dan dadi dadi in aka samu shi za a ce maiki alayhi salatu wassalam Aisha ta kawo masa gayan abinci sai ya ce alam aral burmata alal na ba na ga tallan miya yana kanshi a kan burba ku kawo mun gaya ta ce ya maikin Allah wannan naman sadaka ne da aka ba barira kuma kai baka cin sadaka sai ya ce huwa laha sadaka wala na hadiya ita sadaka za ta ci kuma kyauta za ta yi mana to saboda haka Allah ya gafarta mana ai inda za a samu dan dadi dadi shikenan in aka rasa kuma sai a hakura barai da gaske wannan takarda ce ya rubuto ba wai karanta ta zan yi ba to amma dai wani bangare zan karanta dan nayi masa gyara abinda yake cewa zuwa ga malam da fatan kana lafiya amin malam ina jin dadin karatunka da kai da malam Ja'far ba ruwanku da zagin malamai na kauye masu karatun allo da kuma limamin Hadeja wayansu malaman kullun aikin su idan sun zo karatun sai suke yarfe to wannan bazan karanta saura gaba ɗaya ba kada ka zargi malamai kace suna zagi saboda zai yi wahala wani yana karatu ya kamo sunan wani ya zage shi amma abinda ba daidai ba ko da gyara za ka yi kada ka kama suna domin gyaran ake nufi ba wanda ya kuskuren ba misali yanzu idan wani malami ya yi wata katobara in na zo karatu zan ce wasu daga cikin malamai ba sai na kama sunansa ba sun ce kaza kaza nan ba daidai ba ne to wala Allah shi idan an yi masa gyara zai kamar zagin sa akai amma da ni na san zai wahala a zauna irin wannan kujera a kama sunan malami a zage shi zai yi wahala na sani akwai matasa irin masu dan rawar kai wanda za su zo su kama sunan wasu su faɗa musu bakayen maganganu wannan ba daidai ba ne shi saƙon shi ake so a isar ma'ana gyaran ake so a isar wani lokaci zan kawo wata kissa wata nikan ce ma daga cikin ƙasashenmu na Afirka kuma na san a nan ƙasar ne na san garin na san wanda abin ya faru saboda ita kissar wani darasi ne nake so na isar a ciki ba wai hadafina sai na ambaci wane ne yayi ba so ina fata wannan abin nan da Allah ka dinga kyautata wa malamai zato kada ka ce malamai suna zagin mutane kuma akwai malamai da yawa duk ga su nan suna wa'azin su mai kyau ba wai mu kadai ne ba yawa duk sauran malamai na kirki ne alhamdulillah yawa Allah ya sa mu dace daga ƙarshe akwai shi bin nan kudin da ya lati mai fara wannan ashirin. Ayin shekara biyu kenan ashirin muke ashe ya sanya muke. Yau muna 19 ga watan Ramadan. Kun san da so da dama baya muna so mu tahajjudi irin yau wannan daren. To kuma daga baya tuf imam ya bada fatawa tunda ofishin sare kuma daidai ne abin da ya faɗa cewa mu dinga jinkirtawa muna yi 20 ga wata. Kenan Allah ya kai mu gobe shine za a so mu tahajjudi a wannan masallaci kuma kamar yadda aka saba ɗaya da rabi ne nake jiko. To insha Allah ta'ala haka za a ci gaba da ainihin farawa bi idhnillahi ta'ala. Allah ya sa mu dace. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.